Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana wannan karan akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da mita 22.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Noma da Niya da kuma Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum sarfil hashin gumin litarar bawaya ko makeri da masu ran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin sai za a cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dukkan shugabannin fannonin tsaro na kasar domin sake nazari akan shirye-shiryen zaben gwamnati da na ƴan majalisun jahohi haka kuma za ku ji cewa rundunar ƴan sanda sashen masu yaƙi da masu fataucin ƙwayoyi a jamhuriyar Niger sun kama wasu masu hada magungunan jamu za ku mu ji ta bakin ƙwararren likita hanyar da mutane za su bi don gujewa magungunan na jamu akan kuma batun ne ma muke son ku kira waye mu ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar mu ta yau ita ce ta wace hanya kuke ganin za ku iya kaucewa sayen magungunan jabu lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 kada a manta tsara alamar tarawa da plus sannan a jero lambobin sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba Yakubu Kiri Majalisar Wakilan Amurka wacce Democrat ke da rinjaye a ciki tana shirin kada ƙuri'a a gobe Laraba domin daukar matakin Allah wadai akan kalaman kiyayyar Yahudawa da sabuwar ƴan majalisar Democrat musulmar ba Amurka yar asalin Somalia wacce ta cancanci lamirin Isra'ila lamarin da mutane da dama suka dauka cin mutunci kudirin da za a kada ƙuri'a a kai bai ambaci sunar ƴar majalisa Ilham Umar ba ɗaya daga cikin matan musulmin da aka zabe su a cikin ƴan majalisar Amurka 435 a watan Nuwamban da ya gabata kuma suka fara aikinsu a cikin watan Janairu amma dai sanarwar tana auna yar shekaru 37 daga jihar Minnesota da ke tsakiya maso yammacin Amurka Umar ta fusatar da ƴan uwanta ƴan Democrats saboda kalamanta da suka jefa ayar tambaya akan goyon bayan da Amurka ta dade tana baiwa kasar ta Yahudawa babban al'amarin da ke kawo haɗin kai tsakanin ƴan majalisa na bangaren Republican da Democrat tun lokacin da aka kafa kasar a shekarar 1948 ƴan Democrat da dama banda ƴan kalilan sun yi tar da kalaman nata da ake dauka na kiyayyar Yahudawa abinda ya janyo mata suka daga waɗanda ma ba ƴan siyasa bane a nan Amurka rangwamen haraji da ƙara kudaden take kashewa a tsaro suna cikin matakan da China za ta dauka a wannan shekara domin bunƙasa tattalin arzikinta da ke fama da matsaloli shugaban gwamnati Li Keqiang shine ya bayyana da wannan matakin a yau talata a wurin bude wani taron ƴan majalisar dokoki ta shekara a birnin Beijing Li ya faɗa wa ƴan majalisar cewa masu aiwatar da tsare-tsaren ƙasa suna auna samun bunƙasar tattalin arziki ta wato kashi 6 zuwa kashi 6.5 a wannan shekarar hasashen da ya danyi ƙasa da abin da na bara wanda ya kai kashi 6.5 tattalin arzikin China wanda ya fi kowane girma na biyu a duniya ya samu bunƙasar kashi 6.6 a shekarar 2018 tafiyar hawan yadda tattalin arzikin ya fuskanta cikin shekaru 30 dangane da rashin sayan kaya a cikin gida da ma ƙasashen waje da kuma mummunar yakin cinki tsakaninta da Amurka Shugaban gwamnatin da ya ce gwamnati za ta yi rangwamen dala biliyan 298 na harajin masana'antu da kudaden biyan inshoran jama'a kuma ta rage harajin kayayyaki a kan masana'antu da kashi 16 zuwa kashi 13 cikin 100 a hali da ake ciki kuma Beijing ta rattaba hannu a kan dala biliyan 177 da za ta kashe wa ayyukan soji a wannan shekara lamarin da ya kai ga ƙarin kashi 7.5 a cikin 100 ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC wasu mutane biyu da ake da aka ce dangi ne na madugun yan ta'addan da suka kai farmaki na kunar bakin wake a yankin Kashmir bangaren rikon India watan jiya da a cikin wato suna cikin mutane da dama da hukumomin Pakistan suka tsare su a halin yanzu ma'aikatan harkokin cikin gida na Pakistan ta faɗa a yau Talata cewa Mufti Abdul Rauf da Hamad Azhar wanda aka ce yan uwa ne na Mashud Azhar madugun yan kungiyar kishin Islama ta Jaish al-Muhammad suna cikin wato mutane 44 da hukumomin Pakistan suka cafke kuma suke tsare da su harin kunar bakin waken da 'yan ta'addan suka kai a ranar 14 ga watan Fabrairu ya halaka mutane akalla 40 kuma har yanzu wato ana akwai rigima da ke tsakanin kasashen da suka hada da India da Pakistan a cikin wannan lokaci.
Baba Yakubu Makerke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dukkan shugabannin fannonin tsaro na kasar domin sake nazari akan shirye-shiryen zaben gwamnoni da 'yan majalisar jihohi da za a yi ranar Asabar mai zuwa. Ga rahoton Umar Faruk Musa daga Abuja.
Safiya jiran ɗan sandan Najeriya Adamu Muhammad wanda ke gaba-gaba a jerin jami'an tsaron kasar da suka gana da shugaba Muhammadu Buhari ya yi mana ƙarin haske dangane da abubuwan da suka gabata a wurin taron.
To na farko muna godiya ga 'yan Najeriya da suka fito a kai zabe lami lafiya ko da yake akwai wasu wurare wanda aka samu cikas ya randaya amma a yanzu yan sanda da shauran security forces mun shiri sosai don zagon gwamnoni da 'yan majalisar jihohi abinda muka shirya shine abubuwan da suka faru da game da lokacin zaben shugaban kasa wanda aka samu satan akwatin zabe da yan banga da sauransu muna kokarin cewa ba za a sake samu irin wayannan abubuwan ba so shirin da muka yi don mu tsayar da wayannan abubuwan ba 'yan sanda kawai ba mun nemi civil defense mun nemi immigration mun nemi custom wanda za su fito su taimaki 'yan sanda ga cewa duk wanda ya fito jefa kuri'a bai samu cikas ba so duk wanda ke da nufin jefa kuri'a ya fito ba abin da zai faru da shi 'yan sanda kawai muna da wurin 300 wanda suke za su fita aikin zabe wuraren Bayelsa da Rivers da Lagos yawan 'yan sanda da hukumomin tsaron da muka tura su da yanzu mun double ga cewa ba samu cikas ba
babban Safeto General 'yan sandan Najeriya kenan Adamu Muhammad a gana wanda ya da manema labaru a fadar gwamnati bayan suka kammala gana da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja Najeriya
to a gaida Umar Faruk Musa to rundunar 'yan sandan yaki da masu fatawucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger ta cafke wasu masu haradin magungunan jabu suna sayarwa a Niger da Najeriya duk wanda cewa shan irin waɗannan magunguna na da matukar illa ga wato ga lafiyar dan adam wakilin muryar Amurka a mai silin muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani
mutane kimanin tara dukkansu 'yan Niger ne binciken hukumar Okritis ya ritsa da su a yayin samaman da 'yan sanda suka kai a wurin da suke hada magungunan jabu a wata unguwar birnin Yamai ta hanyar garwaya wasu sinadarai da itacen da suke tabasawa kafin su dura a kwalaban da aka manna wa takardar shaida kwatankwacin yadda halattun kamfanoni ke yi wa abubuwan da suke kerawa in ji kakakin hukumar 'yan sanda kwamishina mai nasara Adili Toro lokacin da ake gabatar da waɗannan mutane a gaban 'yan jarida
cikin wannan operation da aka samu karton 650 na wannan magani kuma cikin karton guda duka za ku iya samu kamar butali da 40 zuwa da 50 in aka girga gaba dai zai ba mu kamar ton 10 na wannan magani butaluka wannan an kasu da kasashen waje da takardu wanda ake samu su masu gudun gara ne da kuma tulala ce ga wanda ake yin su duka wannan takardu na ƙarya ne cikin wannan magani kun gani akwai wanda ake ma Jinawel mai ƙara ma mata shiki akwai wanda ake ce ma koko shi kuma kamar sun ce kamar magani zahiri ne akwai wanda suke ce masa fitar bazuka shi kuma wanda mai kara mai shi karhi ne akwai wanda suke ce ma bobaraba mai kara girman da gaban mace kuma da bayanta
amfani da kwayoyi don canza kamanni a kokarin su na neman samun tagomashi a idan maza wata sabuwar dabi'a ce da wasu matan suka runguma a yan shekarun nan a jamhuriyar Niger inji Hajiya Hawa wata matar na tuntuba akan wannan batu
abin da ya sa mata suna shan magungunan nan wai saboda su burge ma maza kawai saboda wannan ne suna nan ga shan shi to ni kuma banga ma'anar shi ko kadan ba parce namiji in yana son ka wallahi yana son ka dai ne ba bai ma ya kai sai kai ka tai ka sha wani magani ko wani kwaya wannan kwaya ne mana bai kamata ba ko kada parce ni dai in dai ni ne ban sha yadda Allah ya halicce mutum ya zamna ya gode ma Allah haka nan ko yaya ne kike ki gode ma Allah bai kai sai kin taikin halka kanki
canzawa halitta kama ko tilastawa kai aikata wani abin da ya zarce fitar hankali wani abu ne dake tattare da illoli masu tarin yawa in ji likitoci sabili kenan Dr. Mamman Sani Muhammad ke jan hankulan mata su kiyaye
magani ne wanda yawancin shi in kai ana sidawa babu wani doka da ake aiki da ita kamar a kayyade wanda aka ce ma dosage da turanci wanda in har aka sha yana iya illa ga wasu gabubuwa wanda ake ce ma organ da turanci a jikin mutum musamman koda ko wata hanta ko wani makamancin haka wanda in har ana aiki da shi sai kaga a ƙarshe mutum ya samu matsala na irin wannan cututtuka musamman cututtuka wannan na kamar hawan jini ko cutar suga
waɗannan mutane galibin su matasa kan sayar da magungunan da suke sarrafawa a kasuwannin Yamai da Maradi da ma wasu sassan Najeriya in ji hukumar 'yan sanda Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla gaida Sule Mumuni Barma to kan wannan batu ne ma yasa na kira Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtuka asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda kuma na fara tambayar sa wace hanya ce ne mutane za su iya gane magungunan jabu
so assalamu alaikum hakikanin gaskiya mutum da zai iya ganin magani ne ci wannan jabu ne ko mara tsari hanya mafi sauki shi ne mafi yawancin asibitoci da muke da shi na gwamnati ne ko kuma na kuɗi za su ga cewar akwai magunguna da asibiti akan saidawa marasa lafiya an rubuta musu to wannan yana da muhimmanci kware da gaske domin asibiti yana da tabbas a wurin da yake sai magunguna kafin saya kuma inda matsala an san wurin wanda za a je baya da haka in ba a samu ba akwai wuraren sai da magani wanda suke kwararru ne suke kula da shi sannan kuma suna da takarda shaida cewar ya cancanta su sai da magani kaga dukkan da aka ga suka da irin wannan da zai wasa ba domin sayan magani da bi sannan kuma ya san wurin wanda zai je inda matsala a gani sannan baya da inda za a sa kararrun masu kula da magani famasi kenan akwai kuma kaman kananan chemist da kuma aka musu rijista ina ga ba an akai haka insha Allah za a rage magunguna wanda suke na jabi da kuma illolin da za a sami
likita misali a ce mutum ko kuma mutane suna zuwa wani shago saya kasancewa arhar wannan maganin wanda za su iya biya ne cikin sauki ko maganin na jabi ne wace illa hakan zai iya zamto ga mutane
wato a gidan nan gaskiya akwai magunguna masu arha ba lalle ba magunguna da suke cewa ba su da kyau gani ba ko kuma suna da kyau amma a hakikanin gaskiya akwai magunguna wanda za ka ga cewar musamman wanda yake kashe kwayoyin cuta wanda amici na cuta wanda suke da rai in dai ana shan na jabi ko kuma banda jabin ma ba zai iya yiwuwa maganin ainihin shi maganin ne amma an sa yawan shi da sai ya kamata ya kamar misali an ba da magani namba 500 sai a biya a 50 sai kuma a sa a kasar da cewa 500 ne to in wannan maganin ya kamata a ce ya kashe kwayar cuta ne bai kai kuma yawan da zai kashe wannan kwayar cuta da kuma irin wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sawa ita kwayar cuta ta bijirewa magani kuma bijirewa magunguna yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suke tasowa a cututtuka na yanzu da muke gani
to Dr. Usman mun gode kwarai da gaske da wannan taimako naga
alhamdulillah salamu alaikum
To madalla Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtuka asibitin koyarwa na Mallam Aminu Kano kenan. A yanzu zamu bude layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin za ku iya kaucewa sayen magungunan jabu? Ita ce tambayar mu. Sai a kira mu a bayyana mana ra'ayoyi.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Kuma da lamun samu kiran mu na farko daga Jigawa. Wane ne akan layi?
To kuna magana da Yusuf Babanga da mai trader ringin.
To Mallam Yusuf, ta wace hanya kake ganin zaka iya kaucewa sayan magungunan jabu?
To gaskiya yana da kyau dai gwamnati ta sa ido sosai. Da kuma inda dama ma yana da kyau a ce gwamnati a dukkanin inda yake alƙarya ne. Yana da kyau a ce ta bude wato ainihin wato gurin saida magani nata na kanta wanda za a ke kawo ingantattun magunguna ake saida su farahin da ya kamata ainihin
sauƙaƙawa ta laka ganin kafin hakan ya faru to wace hanya mutane za su iya kaucewa sayan najabin a yanzu haka tunda ba za a ce sai an jira gwamnati ta zo ta yi ba tunda wani abu yana illa ne ga rayuwar ko kuma ga lafiyar al'umma.
Eh to gaskiya ta yanda za a kaucewa to yana da kyau.
Kalma na kira nan to da alama Mallam Yusuf ya goce bar mu je jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger? Yawa baka da wake magana. Alhaji Abubakar to muna sauraron ka. To wace hanya zaka iya kaucewa sayan magungunan jabu a inda kake? Allah kana sauraron mu? Kana tare da mu? To da alamu dai layin ba shi da kyau. Da rayin dai wannan layi daga Niger ba shi da kyau sai a ci gaba da gwada mu kuma ai kokarin kiran mu aga ko za a samu nasarar kama mu. Tambayar da muke ita ce wata hanya kuke ganin za ku iya kauce sayan magungunan jaba a inda kuke ku kanku ta wata hanya za ku iya kaucewa wannan? To mun samu kira daga Difa. Wane ne akan layi?
Nasiru Muhammad daga Difa sabon kare da sulkar.
To Mallam Nasiru, ta wata hanya kai a kan kashin kanka za ka iya kaucewa sayan magungunan jaba?
Na samun yanda za a iya kaucewa wannan magunguna a sami farmaki wanda an san ana kula da shi.
Kana nufin wanda aka yi masa rijista wanda yake da lasisin sayar da magunguna kenan?
Eh, wanda za a sa su ko da talaka shi ma ya je yana da yanci a shiga.
To Mallam Nasiru, to mun gode ƙwarai gaske da wannan gudunmawa Mallam Nasiru. Bari mu garzaya Kaduna. Wani ne akan layi da Kaduna?
Assalamu
alaikum. Amin wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, ba mutane misali ta wace hanya kai a kashin kanka za ka iya kauce sayan magungunan jabu?
To ai shi ka san Hausawa sun yi wata magana ta irin wanda mutum ji abin da yake ya kira ruwa aka ce shi ruwa kan doka. Ai idan har kana neman kanka da lafiyarka to kakkace zaka rika sayan kafa dakin mu na farko kenan. Na biyu su kuma idan zaka sayi magani ka tabbatar da ka je gurin da aka sayar da magani sahihin sayan magani ne idan ka tabbatar ba za a sayi maka da dabu ba. Amma idan zaka rika tara wannan ka sayi magani a gurin ka sayi wancan gurin wancan to dole zaka ta sayan wani ba ya tsaya wani kuma dabu ne wani kuma ga dai sanan dai abubuwa da wanda abubuwa da yawa ba akwai lokacin da an samu wanda an lifi ke kadawa wanda shi ana yin paracetamol shi kaga irin wayannan magani na dabu zaka ba ta mutane su bari su kiyaye kuma gaskiya al'amari ina ganin babu mutumin da in dai har kai kana ganin kai wayayye ne to ya kamata zaka sai amma magani kawai ka je asibiti ko ka je gurin da ake sai da pharmacy shine kawai fata amma in dai zaka rika sai magani to za a samu sana karbiri ne muka fatan alkhairi. Alhaji Musa Garo.
To Alhaji Musa, mun gode ƙwarai da gaske. To bari mu koma Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
kiyama ana sa ya sauka lafiya Musa Garu Sharfi Lashin Gumal barka da lafiya
yawa baka dai
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya
to Alhaji Murtala ka jira abinda Alhaji Musa ya faɗa akan hanyoyin da zai ba a kauciya sai magunguna na jabu da yake kawo illa ga rayuwa kuma ga lafiyar jama'a
to a Sharfili ni shawaran da zan fara bada shine ya kamata su a jami'an shige da fice su kara tsaurara tsaro gurin shigar da magunguna ma kafin ya zo shigin kasa ya wato gurin mutane tabbatar da sun sa ido wannan sabon gwamnati da nake tunani za a kafa ko an kafa gaskiya ko sun jajirce ai sai sun hana daga shigowa da ita tukun amma ni za su bari ana shigo da shi to di yanda kai wani bayan da zai bambanta magani mai kyau da mara kyau wani ko maganin za kai kauyuka ne to kaga ba kwararrun da za su tantance magunguna muna haka muke tunanin za a ƙara samun rage samun magunguna gurɓatattu har sai ga taɓa lafiyar mutane da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Murtala bari mu je Kogi wani ne aka layi da Kogi to da alama mun layin na Kogi ya goce to jama'a layukan mu yanzu haka abu da suke sai ku gwada mu idan Allah ya bada nasara ku samu mu daga muna son mu ji menene ra'ayinku kan wannan batu da muke tattaunawa dalilin da yasa muka to mun samu kira daga Niger bar mu je Niger wani ne aka layi daga Niger
kuna magana da Ibrahim ne yankin Hula garin Mai Gode yakin ba
to Malam Ibrahim wace hanya zaka iya bi domin kaucewa sayan magungunan jabu
to gaskiya hanya daya ce domin saboda kamar ire-irena da bamu da karatun boko wannan aiki ya rata akan gwamnati ne
to abin da yasa muka faɗa haka saboda idan gwamnati
duk
Malam Ibrahim abin da bai sa muka ce haka idan gwamnati ta gaza har an shigo da shi taɓa rauniya hanya an kawo shi ga in ungwar da kake to tunda gwamnati ta gaza bata kai ga wannan tsarewa ba to kai da yazo ga matakin ka me zaka iya ka kauce masa
to mataki daya ne kaman idan Allah ya hukunci akwai mai dan karatun boko a kusa da ni ya kamata idan mutum ya sai maganin nan ya nemi wanda ya karanta mai ya san abin da zai saya ya shawara da zan ba ainihin ire-iren mu waɗanda ba mu karatun boko ba kenan amma kuma duk da haka ina ba gwamnati shawara a kiyaye da haƙƙin da ya rataye a kanta to tabbatar da duk hanyar da zaka bi a kiyaye lafiyar mu da mu da ƴaƴanmu da jikokinmu da iyayenmu ka a duka rufe goma da magunguna marasa ke ya share zabba ga wani kenan
to Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka to rayi kama abu da suke kada manta lambar mu ita ce 2022 2025 2655 to ga kira mun samu daga Katsina wani ne aka layi daga Katsina
a Isa Musa Marafa ne daga sassarin jihar Katsina
to Isa Musa muna sauraron ka wata hanya za ka iya kaucewa sayan magungunan jamu
to hanyar da nake ganin mafita ita ce da daidai idan mutum ya je asibiti aka rubuto mai magani dan ba kowane ne zai iya tantance ingancin magani ba musamman wani matakan mu dai wanda muke bi shine na ɗaya ka diba expiring date na yi magani yana ɗaya daga
cikin a tabbatar da cewa bai yi expire ba kenan kuma bai lalace ba to mun gode Malam Isa da wannan gudunmawa taka bar mu je Bauchi wani ne aka layi daga Bauchi
Babangida Sale ne daga Azare
to Malam Babangida muna sauraron ka wace hanya kai zaka iya kaucewa sayan magungunan jabu
to hanyar da yake ga za a kauce wannan suna ɗan yawa amma na farko dai kamar da wani mai bayani ya faɗa a tsare bododinmu da haka ko da akwai tsaronin hanya da ake shigowa to yana da kyau a ce su hukumar da wannan abin ya rataye a kansu na ɗaya su kare kaimi a kan aikinsu suna gano irin wannan magunguna an hada hali su buga hotunansu a takarda yadda za a raba kowane saƙo na cikin ƙasar Najeriya
to Malam Babangida mun gode to mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka kuma da daga wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ya wannan lokaci zamu sake ba ku dama mu bude like mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode to har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 4 saura minti 6 na yamma yanzu kuma sai
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda aka zo karshen wasannin kallon hannu ko kuma handball na matasa na kasa da kasa na ɗan kasa da shekaru 17 na ɗan kasa da shekaru 20 da suka hada da kasashe hudu Niger mai masarkin baki sai kasar Benin Togo da tarayyar Nigeria wasannin sun wakana ne a babban birnin Yamai tare da galabar tarayyar Nigeria a wasan kallon hannu na handball na ɗan kasa da shekaru 17 gaban jamhuriyar Niger mai masarkin baki da kasar Benin a wasan ɗan kasa da shekaru 20 kuwa kasar Benin ce ta zo ta farko gaban tarayyar Nigeria sai jamhuriyar Niger ta samu matsayi na uku duk dai a jamhuriyar ta Niger an goga a mako na 7 na wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger inda AS Police ta kwancewa AS Guard National walki tare da markade ta da ci ɗaya mai ban haushi ita ku AS Unidad ta kwancewa Racing ta Bukuti ta Wambrinya mai zani a kasuwa inda ta yi mata bugun daga kai sai yuka ci uku da nema AS Fan ta babban birnin Yamai ta je har a birnin Zandar inda ta ci mutunci Espoir Football Club ta da magaram a gida ta narke ta da ci biyu da banza Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai ta yi kunnan doti da AS Nijilek ita ma ta babban birnin Yamai a wasannin na Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Niger kungiyar kwallon kafa ta AS Unidad ita ce ke kan gaba da maki 17 sai AS Police da AS Guard dukkansu na babban birnin Yamai da ke matsayi na biyu da na uku da maki 16 kowannen su a can kutal na wasannin na Super League ta jamhuriyar Niger ta kwallon kafa Espoir Football Club ta Zandar ita ce ke can kasa tare da Jeunesse Sport ta birnin Tawa a wasannin Champions League na kwallon kafa na club inda su kasance zakaru a kasashen Turai a yau ana can ana damsawa a wasannin matakin club 16 zuwa neman su kasance guda 8 inda ake damsa tsakanin Real Madrid ta kasar Spain ko Spain da Ajax Amsterdam ta kasar Holland makonni biyu da suka gabata Real Madrid din ce ta lakume ke Ajax Amsterdam din a can Holland da ci biyu da daya sai wasa na biyu da ke hada Borussia Dortmund ta Jamus da Tottenham da ta ci mutuncin ta a kasar Ingila makonni biyu da suka gabata da ci uku da nema Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma ga babban makirya da manar da labarai amma wannan karin a takaice
wani rukunin ƴan majalisun dokokin Amurka da suka hada da wakilan manyan jami'an siyasar kasar Sulla anci gwamnatin Trump shugaba Donald Trump kan kasa maidawa China martani yadda ya dace dangane da danne haƙƙin musulmi da kasar take yi wato China take yi a can kasar ta a cikin wasiƙar da suka aikewa sakataren harkokin wajen Amurka ƴan majalisan wakilan da ke kan kwamitin harkokin waje sun ce batun ya fi karfin China kadai ta magance inda suke cewa ya kamata China ta san cewa duniya ba za ta kyale ta ta yi abin da ta ga dama ba a cikin amsar da ya maido musu sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Amurka tana tunanin daukar matakai na horaswa akan duk kusoshin gwamnatin China da aka samu suna da hannu a wannan gallazawar da ake wa musulmi ƴan jinsin Uyghur Amurka dai ta jima tana zargin China cewa ta da cin mutuncin musulmi da ke zaune a sashen arewa maso yammacin kasar ta inda take amfani da hujjar cewa tana kokarin magance matsalar ta'addanci ne Majalisar Wakilan Amurka wacce Democrat ke da rinjaye a ciki tana shirin kada kuri'a a gobe Laraba domin daukar matakin Allah wadai akan kalaman kiyayen Yahudawa da sabuwar ƴan majalisar ta yi
to madalla a gaishe ka da takaitaccen labarin mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu amaradin baba ya koma kere da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham mu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya Assalamu alaikum.